sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Yayin wata ganawa da yi da shugabannin Amurka 'yan asalin Asiya don tattaunawa kan kisan da aka yi wa wasu mata shida 'yan asalin yankin da wasu mutane biyu a kusa da birnin Atlanta, shugaban Amurka Joe Biden ya ce ɗabi'ar nuna ƙiyayya ba ta da matsuguniya a Amurka. A wani jawabi da ya yi a jami'ar Emory da ke birnin Atlanta, shugaba Biden ya ce akwai wasu halaye na mutuntaka da ya kamata a ce suna haɗa kan Amurkawa. Yana mai cewa yin yaƙi da ɗabi'ar nuna ƙiyayya na daga cikinsu. Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris na ziyara ne a jihar ta Georgia da zumar yaƙi da annobar COVID-19 da kuma tattaunawa da shugabannin Amurka 'yan asalin Asiya kan wannan hari da aka kai. Hukumomin Georgia dai ba su ayyana wannan hari a matsayin nuna ƙiyayya ba, wanda aka kai wani shagon yin tausa saboda mutumin da ake zargi da kai harin ya ce abin da ya tizira shi kai harin na da alaƙa ne da batun da ya shafi yin lalata. Ƙungiyar Taliban ta gargaɗi hukumomin Washington da kada su kuskura su ɗage ranar 1 ga watan Mayu da aka shata a matsayin ranar da dakarun Amurka da na ƙungiyar tsaro ta NATO za su fice daga Afghanistan, inda suke alƙawarin za su mai da martani idan hakan ta faru. Abin da ke nufin za su zafafa kai hare-harensu kamar yadda kamfanin jallancin labarai na AP ya rawaito. Ƙungiyar ta Taliban ta fitar da wannan sanarwa ce a wani taron manema labarai da ta yi a Moscow kwana guda bayan wata tattaunawa da ta yi da manyan jami'an gwamnatin Afghanistan da na kasashen duniya da ke sa ido kan rikicin kasar. An dai zaman ne da zumar ganin an farfado da shirin sulhu da ake kokarin yi don kawo ƙarshen rikicin kasar ta Afghanistan, wanda aka kwashe gomman shekaru ana yi. Ita dai gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana nazarin wannan yarjejeniya ce da aka kulla da Taliban da gwamnatin Trump. A ranar Laraba, Biden ya faɗa wa gidan talabijin na ABC yayin wata hira da aka yi da shi cewa akwai yiwuwar a cimma wa'adin na ranar 1 ga watan Mayu, amma abu ne mai wuyan gaske. Yana mai cewa ko da za a sake ɗage wannan rana ba zai zama tu zuwa wani lokaci mai tsawo ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da gagarumin rinjaye wajen yin Allah wadai da juyin mulkin da aka yi a Myanmar, yayin da 'yan majalisar suke ci gaba da sukar irin tsauraran matakan da hukumomin ƙasar suke ɗauka wajen daƙile zanga-zangar da ake yi tun bayan juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu. Matakin ya samu goyon bayan 'yan majalisa 398, yayin da mutum 14 suka zaɓi akasin haka. Mutum ɗaya da yake yin zaɓen da sauran 'yan majalisa 14 da suka nuna adawarsu da wannan mataki duk 'yan Republican ne. Wannan matsaya dai ta yi turne da juyin mulkin da aka yi da kuma tsare shugabannin fararen hula, inda majalisar ta yi kira ga sojojin da su saki dukkan waɗanda suke tsare da su, sannan a bar waɗanda aka zaɓa a majalisar dokokin ƙasar ta Myanmar su koma bakin aikinsu. A jiya Juma'a, rahotanni sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 9 da ke adawa da dakarun ƙasar ta Myanmar, yayin da ƙasashen kudancin gabashin Asiya suke kira da kawo ƙarshen wannan rikici. Wani kwamiti da ke ba hukumar lafiya ta duniya WHO shawara ya ce alfanun da allurar rigakafin cutar COVID-19 ta AstraZeneca take da shi ya ɗara haɗarin da ke tattare da allurar, yana mai yin kira da a ci gaba da amfani da ita. A ranar Laraba, kwamitin ya fitar da makamancin wannan matsaya a mataki na sharafage, amma sai a jiya Juma'a ya kammala nazarinsa. Yayin wani taro da ya saba a hirkutar hukumar da ke birnin Geneva, shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kwamitin ya yi nazari kan dukkan bayanan da aka tattara kan allurar ta AstraZeneca, bayan da kasashen nahiyar Turai da dama suka jingina yin amfani da ita saboda korafi da ake cewa tana haifar da daskarewar jini. Yayin da rikicin yankin Tigray na ƙasar Habasha ke ci gaba da kasancewa, asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya jaddada mahimmancin ganin an agaza wa ƙananan yara a wannan ƙangi da yankin ya shiga. Hukumar ta lura cewa wata 5 bayan ɓarkewar rikicin an fara fahimtar irin ta'asar da aka aikata, waɗanda suka haɗa da kisan gilla da kuma cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a yankin na Tigray. Cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Juma'a, darakta a hukumar Henrietta Fore ta ce kisan gillan da aka yi wa wasu yara ƙanana su 20 a majami'ar Maryam Dengala a watan Nuwamba zai ci gaba da kasancewa a zukatan iyalan yaran da kuma al'ummar yankin. Hukumar ta UNICEF ta bada rahoton cewa an lalata makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya waɗanda kungiyoyi da ke dauke da makamai suka mallake su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba salsilar satar ɗalibai daga makarantun sakandare a arewacin Najeriya. To madalla, satar ɗalibai dai a Najeriya ya samo asali ne daga shiyar arewa maso gabashin ƙasar, inda a ranar 4 ga watan 4 na shekara ta 2014 ƙungiyar Boko Haram ta asasa wannan ta'asa na sace ɗalibai 276 daga makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Chibok a jihar Borno. Shekaru uku bayan haka, Boko Haram ta kuma sace ɗalibai 110 daga makarantar sakandaren 'yan mata a garin Dabce da ke jihar Yobe a ranar 19 ga watan Fabrairun shekara ta 2018. Sannu a hankali dai, su ma 'yan bindiga daɗi sun koyi wannan ta'asa na satar ɗalibai, inda suka fara ƙaddamar da satar ɗaliban makarantar sakandaren Kankara a jihar Katsina, sannan sai Kagara a jihar Naija, zuwa Jangebe a jihar Zamfara da Afaka a jihar Kaduna. Kazalika bayan wannan, 'yan bindiga daɗi sun kuma ƙaddamar da fara sace ɗaliban makarantar firamare na farko a arewacin Najeriya, inda suka afkawa wata makarantar firamare a yankin ƙaramar Kumar birnin Gwari. Ko da yake ba su samu nasarar satan ɗaliban wannan firamare ba, amma duk da haka sun yi awon gaba da wasu malaman makarantar. Kabiru Sa'idu Dakata, da ke zama babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci, wato Kaja, ya ce irin wannan ta'asa fa na da illa sosai.
So kada dai mu manta alƙaluma da suke nuna yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, dama sun fi yawa a arewacin Najeriya. Duk da idan ka duba yadda su mahukunta suke faɗa, ana samun ci gaba a yadda yara ke shiga makaranta. Tunda mun gani idan ka duba a baya 2018, kididdiga ta irin su UNICEF da sauransu za su gaya maka cewa kimanin yara miliyan 13 zuwa ko miliyan 14 ne a Najeriya ba sa zuwa makaranta, amma jihohin da aka fi samun yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta za ka ga arewacin Najeriya suke. So a kwana-kwanan nan kuma ana samu saboda wasu abubuwa na gwamnatoci, tun daga kan na tarayya zuwa gwamnatocin jihohi, misali na cewa ilimi kyauta ko kuma wasu shirye-shirye na gwamnatoci cewa yara su je makaranta, an samu raguwar wannan alƙaluma. Katsam kuma sai aka waye gari da wannan magana ta ɗiban yara daga makarantu, wanda magana ta gaskiya wannan zai mai da ilimi baya a yankin arewacin Najeriya, domin wasu daga cikin iyayen da ake hira da su yayin da duk irin wannan abu ya faru, sai kaga suna nuna shakkun cewa ba za su bar yaransu su koma makarantu ba, domin ba su san me zai kuma je ya zo ba. Kuma kamar yadda ka sani, dama wannan karatu a yankunan karkara ba a fiye bashi muhimmanci ba, har gobe ana musu wayar da kai akan su rinka barin yaran su, musamman mata suna zuwa makaranta. So kuma a yankunan karkara ne aka fi samun irin waɗannan matsaloli da ake zuwa ana balle makarantu, ana sace yara. So kaga in ba an tashi tsaye ba, an dakile wannan al'amari, mutane za su fidda tsammani cewa gwamnati za ta iya kare su, wannan dalilin zai sa 'ya'yansu su daina zuwa makaranta. So zai maida ilimi koma baya waɗancan alƙalima da suke fitowa da za su nuna maka cewa a duniya Najeriya ita ce ƙasar da yara da yawa ba su zuwa makaranta, ita ce ƙasa ta farko. Kuma idan ka zo Najeriya za ka ga cewa arewacin Najeriya ne ake da jihohin da suke kan gaba. Sannan abin da hakan yake nunawa shi ne za a samu yawaitar marasa ilimi a yankunan karkara, matsaloli da suke da alaƙa da rashin daidaito tsakanin yaran karkara da yaran birane. Duk waɗannan matsalolin za su ƙara haɗuwa, su ƙara rancaɓewa a arewacin Najeriya.
Ƙwararru kan sha'anin tsaro irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba, ɗan iya mutum biyu, ya ce yawaitar satar ɗaliban nan fa akai-akai akwai abin da hakan ke nunawa.
Lallai wannan abin tashin hankali ne, abin kawo rudani ne, wannan abin da ke faruwa na satan ɗalibai da kuma yin garkuwa da su. Na biyu kuma wato yana nuna cewa shirin gwamnati na daƙile waɗannan abubuwan da ke faruwa gaskiya bai yi tasiri ba ko kaɗan. Don abin da wannan ya nuna shi ne abin ƙaruwa yake daɗayi ba raguwa ba. Kuma su 'yan ta'addan nan yanzu sun maida abin suna ɗaukan abin da ake kira soft target, ana ɗaukan mutane da aka san ba su da wani kariya kuma suna zaune ne haka ba zato ba tsammani. So don haka suna fitowa duk inda ba tsammanin su. Kaga kuwa wannan abin tashin hankali ne. Na uku, ba shakka zai kawo koma baya ga yunkurin yaɗa ilimin zamani a ƙasarmu, musamman ma ƙasarmu nan na arewa inda abubuwan duk ke faruwa. Don in ka duba duk sace-sacen ga da aka yi a arewa, na ɗalibai a arewa ake yi, zai kawo mugun koma baya. Don iyaye da yawa za su yi shakkan barin 'ya'yansu su je makaranta, tun ba ma in kalu in aka yi la'akari da cewa ba ma makarantun ƙauyuka ba, yanzu abin da ya nuna ya shigo cikin gari har cikin nan Kaduna. Kaduna kuma gashi nan an yi shi ne a wani wuri da yake kewaye da sojoji da kuma wasu dai mazaunin sojoji da yawa. Wannan abin tsoro ne, abin kuma takaici ne. Kamar yadda na nuna, ya nuna gwamnati gaskiya ba ta da wani tsari a ƙasa na fuskantar wannan abin. Bundum-bundum kawai ake aleka nan aleka can, abin ba daɗi.
Ganin yadda satar ɗaliban ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya, menene yasa wannan aika-aika ta fi ƙarfi a arewacin Najeriya? Har ila yau ga Kumar Sa'idu Dakata.
Wanda bincike ne kawai zai kai ga nuna cewa suwaye suke da wannan makarƙashiya na cewa a kassar ilimin arewa, a kassar arewa. Za ka ga a arewacin Najeriya ake yi ba wai a kudu ba, wanda yanzu in ƙididdiga za a yi za ta iya yiwuwa ka ga cewa irin makarantun da ake da su a kudu ba mu da yawancinsu a arewacin Najeriya. Amma me yasa ake mana haka? Saboda haka dole ne bincike da kuma ɗaukan matakai su ne za su kai ga cewa an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Amma babu shakka kamar yadda kai tambaya, wannan abin zai mai da tsarin ilimi baya, tunda dama tun farko har yanzu da ake magana ƙara wayar da kan iyaye ake ana lallamar su cewa su bari 'ya'yansu su dinga zuwa makaranta. Duk da wani lokaci suna ganin cewa ilimin bai da inganci, yaro zai je makaranta ya gama primary ko yarinya ta gama primary amma wani ko sunan su ba za su iya rubutawa ba. Dama iyaye da yawa sun fara ganin to me ma amfanin ilimin ma tunda ga matsalolin da ake ciki, sai kuma aka zo ga wannan abu. So kaga zai iya ba su ƙarfin gwiwan cewa to maimakon ma su je su saka rayuwar 'ya'yansu a cikin wani yanayi na ha'ula'i, kware su bar su a gida su rinka zuwa gona ko kuma suna musu talla. So kaga an kassara ilimin arewa. Sannan kuma dama wannan zai dora daga akan a matsaloli da muke da su na cewa akwai bambanci tsakaninmu da 'yan kudu, kuma kuwa arewan ma tsakanin birni da kauye, na cewa akwai ta'addanci yaran nan da yawa waɗanda ba sa zuwa makaranta su ne easy target na masu yin ta'addanci, da su ake amfani gurin abubuwa na ashe domin su ne ba su da wani cikakken tunani da ilimin da za su yi tunani yayin da duk aka zo musu da wani al'amari. So zai ƙara samu a cikin yanayi na rashin tsaro.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan mako a daidai wannan lokaci. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To jama'a barkamu da warhaka. A cikin wannan shiri na dan gari, shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da dan gari dai na bibiyar tarihin sassalar kafar ƙananan garuruwan ƙasar Hausa, shaharar su ko kuma irin buwayar da suka yi, abin da ya haifar da buwayar da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta ko kuma burin su a rayuwa. Wanda ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa zan gabatar muku. To madalla, shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Gamdu da ke mazabar Hungu a yankin karamar hukumar Albasu da ke kudancin jihar Kano. Kiɗan mafarauta kenan da ke zaman take ga al'ummar ƙauyen Gamdu, wanda tarihi ya nuna usulinsu mafarauta ne, kuma sun yi ƙaura ne daga Gamdu ta arewacin Maiduguri zuwa Gamdu ta yamma da Maidugurin. Kashe kuma suka nauso zuwa jihar Kano suka yada zango a yankin karamar hukumar Albasu. Kamar da yadda dattijan garin mai kimanin shekaru 80 ya fara shaidawa wakilinmu Abaz Yakubu Yaura sunansa.
Malam Musa Gamdu.
Malam Musa, gashi ina cikin garinku, ko za a iya sanar da ni tarihin shi wannan ƙauyen?
Alhamdulillah, wannan ƙauye namu mu dai kakanin kakaninmu su suka yi sara a nan, kuma bare-bare ne, kuma ainihin mu mutanen kukawa ne arewa da Maiduguri kenan. Ana nan sai kasance suka taso daga kukawa, sai suka zo wannan Gamdu ta yamma da Maiduguri suka kafa ta, ta zama sunanta Gamdu. Ana nan tarihi a daidai lokacin yakin Rabe sai suka taso, sai suka yi yamma wa da Kani. Akwai Marabus, akwai Muhammadu Kanguwa. To da suka zo suka yi sara aka aifi iyayen nan namu. Mu dai a ɓangarenmu daman wa da Kani ne na gaya muku. To mu kakanmu wannan ya aifi iyayenmu shi ne Muhammadu Kanguwa. Shi Muhammadu Kanguwa shi ne kakanmu, shi ya aifi iyayenmu maza, kuma ya gaya wa iyayenmu sun gaya mana abinda ya aife su 52 bayan sun taso daga Gamdu waccan ta jihar Borno sun dawo nan. Suka yi zara nan ake kiran wannan ƙauyen namu Gamdu. Ɓangaren Marabus da nake gaya muku shi ne ɓangaren su Ali Gamdu, mai unguwa Ali. Mai unguwa Ali ɗin nan lokacin da suke zaune, kamar yadda suke gaya mana, gidan ɗaya ne, ƙato ne gidan, ko in ce kusan unguwa. To kuma sai ikasance shi kakanmu zaure biyu ne a gidan manya-manya. Shi kakanmu yana mulki na matsayinsa na mai dawa, ɓangaren farauta kenan.
Kaga ko mu farauta ne?
Insha Allahu. Wannan ɓangare na Marabus kuma ina ɗaya zauren kenan na biyu, ina mulki akan hukunci na gari, domin an gaya mana ya taɓa yin sarauta ta wata 6 sai Allah ya kawo aka yi gundumar gari, sai aka haɗe da Gwangwaranda da Yaura. shine kuma sai ya bugon gwaranda.
To,
sannan kuma shi zauna kuma a matsayinsa na mai unguwa. Tafiya tana nan, tafiya tana nan, har yanzu kuma gashi suna nan dai da unguwancin su nan wannan gida kenan. Kuma kuma muna matsayi akan mu ƴaƴan mai dawa ne. Bayan sai rasu duk kabarurkan suna can wannan kufai tsohuwar Gamdu, sai kuma muka samu fili a nan. Sai su sadu su nan nan ina zuwa sadu sai suka sayan mana da filin nan. Da muka taso gaba ɗaya yadda muke a can, muka zo muka sauka a nan, muka yi ɗan gine-ginenmu dai na gwargwadon hali. Gashi muke zaune wannan guri da muke zaune yanzu ana kiransa Sabuwar Gamdu. To kaji waccan Gamdu ta wajen Maiduguri ita ta aihu waccan, waccan ta aihu wannan.
To shi wannan gari naku na Gamdu shekara nawa da kahuwa?
Wannan ko wancan?
Wancan.
A wancan ai ba zan iya gaya maka ba, akalla ka bar shi shekara 150 ma'ana akalla kenan. Wannan ku da muka taso muka dawo nan yanzu za a samu kamar shekara 20 ko da 1 ko da 2 wannan da da'ar muna.
Ita wancan tsohuwar Gamdu suwa suka kafa ta kenan?
Kakannin iyayenmu su suka kafa ta, su suka yi sara.
Ko za mu iya samun koda ɗaya daga sunan waɗanda suka kafa garin?
Ai su na fara gaya maka. Akwai Muhammadu Kanguwa, kai da jin wannan ka san cikakken babarbare ne. Akwai kuma Marabus.
To me sana'ar ku?
Yawwa, alhamdulillah mafarauta ne, kuma akwai malamai a cikin mu, kuma gashi har yanzu cikin ikon Allah malam ba a rasa ba. Ni din nan da nake almajiri yanzu ina ji farautar jiki na tsuma yake, kuma alfahari nake akan ni dan mafarauta ne. Muna alfahari da farauta domin mun gaje ta, kuma mu ma gaje muna so mu gadar. Dan yanzu ni duk dan da yake farauta a unguwar nan ne ba zan ce dan ne yake ba. Abinda yasa wato duk abin da ka gada malam karkare na shi, kuma farauta din nan tana da alaka mutuka da musulunci. Domin abinda yasa take da alaka da musulunci, ƴaƴan Annabi Yaquba su 12 din nan. Saboda haka farauta idan ka ga ta zama haram a gun mutum haramiya ta shiga, ya sa haram din da kansa ya bata ta.
Wane irin kalubale shi wannan kauye naku yake fuskanta dangane da rayuwar al'ummar?
Yawwa, alhamdulillah abinda wannan kauye namu yake fuskanta, farko dai muna bukatar ruwa, na biyu kuma muna bukatar wuta ta zamani. Allah ya taimake mu ta wadace mu kamar yadda dai muke bukata. Kuma ya kasance wato duk abin da gwamnati za ta yi ya kasance mu ma a ci da mu.
Tarihin ƙauyen Gamdu kenan da ke yankin ƙaramar hukumar Albasu a jihar Kano, Najeriya, daga bakin dattijan ƙauyen Malam Musa Gamdu. To amma dai da yake dattijan Musa Gamdu ya koka da ƙarancin ruwan sha da suke fama da shi, ya sanya mutuntubar kansilan mazaɓar Hungu, mazaɓar da Gamdu ke ƙarƙashinta a yankin ƙaramar hukumar ta Albasu, wato Honorable Haladi Ibrahim Kwana Sumaila, domin jin matsayar ƙaramar hukumar kan wannan matsala.
To Gamdu ba za mu iya kiran matsalar su ruwan sha ba, domin a yanzu nan akwai burtsatse guda biyu, sai dai a mu nemi ƙari. Domin dai gaskiyar magana a yayin Gamdu akwai ruwa. Ndai a kwarai Kwana Sumaila ne ba gangara za ka yi wajen gada ba, a Gamdu iya wannan Sabuwar Gamdu nan haka ruwa ana samu. A baya akwai gun da aka du aka auna, kuma an tabbatar da ruwa a wajen, kuma duk lokacin da wata dama ta samu da izinin Allah, ko dan majalisar jiha, ko karamar hukuma, ko dan majalisar tarayya na wakilai, ko sanata, ko gwamnatin jiha, duk damar da muka samu za mu kai san a sake kara, domin wannan area anan ake samun ruwan a yanzu.
Haladu Ibrahim Kwana Sumaila kenan kansilan mazaɓar Hungu da ke kulawa da ƙauyen Gamdu a yankin ƙaramar hukumar Albasu da ke kudancin jihar Kano. To ma sauraron mu, abin da ya samu kenan cikin wannan shiri a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano, Najeriya, da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC, da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da dan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.
madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.